To tare da fatar ku ne lafiya kamar da muke a Washington DC muna tarbon ku ga shirin sashen Hausa murya Amurka ne kan mita 16 da 21 da kuma 25 a can jihohin Niger ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa dake mai kan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Faraa da Sarauniya da Nomad da Dalo da kuma Niya Abunan Kwani yayin da masu computer ko shi suke so sai kama mu a voahausa.com da sashenhausa.com to jama'a barkanku da wannan lokaci Ali Mustafa Sokoto ta da Nazir muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci bari shi Nazir din share mana fage da kanin labarai
bayan tunanin silinin da ya bayyana na cewa akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagoranci ya buƙaci a bada bayanin rubutaccen bayani na Comey da abin da ya faru shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai bada bayanin sirri ga ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ba jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin haƙo ma'adanai sun mutu a yayin da suke kokarin warware wani bom a kasar Somalia
to a gaishe ka Nazir to bayan kun gama labaran baki daya zamu ji ina aka kwana ne game da kwamitin binciken nan da aka kafa kwanan baya kan sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Lawal Babashir da aka kafa
mu iya gaskiya mun san dai Babacir mutum ne mai aƙida na gaskiya da Babacir azalimi ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari bare sa shi a jiki
to sannan zamu ji dalilan da suka sa gwamnatin jihar Lagos ta cire jami'an hanyoyi wato VIO daga hanyoyi daga nan kuma
mawuyacin halin da kudin naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a Najeriya kawai ba domin ƴan kasuwar da ke kai kawo tsakanin Najeriya da kasashe masu amfani da kudin sefa sun koka game da koma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci
a hakikanin yanzu baka san iyakar wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar
to ko bayan wannan cikin wannan rahoton na sirri zamu ji dalilin da yasa naira take yawan faduwa amma sefa tana nan daram bata girgizawa kuma sannan muna da ra'ayoyinku muna kuma da shirin himma duka bayan labaran duniya
sauraro assalamu alaikum bayan tunanin silinin da ya bayyana na cewa akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki ya buƙaci hukumar FBI da ta bada rubutaccen bayanin Comey da abin da ya faru cikin wannan makon a wasiƙar da ya rubuta mai rikon kujerar daraktan hukumar FBI Andrew McCabe shugaban kwamitin sanya idanu akan ayyukan gwamnati na majalisar wakilan tarayya Jason Chaffetz dan jam'iyyar Republican ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka dauka ko kuma wani sako da ya shiga tsakanin Comey da shugaban kasa da a bayyana shiga kwamitin kafin ranar 24 ga watan Mayu jaridar New York Times ita ta fara fallasa wannan labari a daren Talata inda ta bada rahoton Comey ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban kasa bayan Flynn ya sauka daga kan makaminsa a watan Fabrairu da ya gabata Labarin na jaridar Times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da Comey ya bari domin nuna cewa buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ƙa'ida aka yi ta ba.
To ta wani bangaren kuma shugaban Russia Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai bada bayanai asiri ga ministan harkokin wajen Russia din ba wato Sergey Lavrov a lokacin da suka gana a satin da ya gabata a Washington. Haka kuma shugaban na Russia ya ce yana ma da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa a matsayin shaida. Putin da yana wannan magana ne a yau Laraba lokacin da suke tare da Prime Minister kasar Italia Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai faɗa mishi sirrin da suka yayata ba ko kuma ake ta yayatawa ba. Kuma zai farin cikin bada bayanin tattaunawa da shi Lavrov din da Trump a rubuce. Trump da ya ta kare kansa a wannan satin bayan da kafafun yaɗa labarai suka bada rahoton cewa ya bada bayanan sirri na tsaro ga shi Lavrov din da kuma jakadan Russia Sergey Kishida. Shugaban Amurka din da mukarabansa sun musunta Trump ya bada bayanin da zai iya saka hanyar da ake samun bayanan tsaron cikin hadari. Kuma mai bada shawara akan harkokin tsaro na Amurka HR McMaster ya kira tattaunawar Trump da jakadun diplomasiyyar Rasha din cewa cikakkiya ce kuma daidai take.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin haƙo ma'adanai sun mutu a yayin da suke kokarin warware wani bom da aka boye cikin wata mota a yau Laraba a babban birnin Somalia. Mai magana da yawun ƴan sanda Muhammad Yusuf Umar ya ce an ajiye motar ne a kusa da ofishin ƴan sanda a unguwar Wadajir dake Mogadishu. Madali ya faɗa wa sashen Hausa na Somalia, sashen BOA na Somalia, jami'an tsaro sun zargi direban motar inda suka tsare shi suka kuma yi kokarin cire bomb din amma ya tashi. Ya ƙara da cewa da alamar bomb din an tada shi ne daga na'ura daga nesa. Har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ana zargin irin wannan ayyukan kungiyar Al-Shabab ce ke aiwatar da su.
Wata kungiyar ɗan tsageru dauke da manyan makamai gami da ƴan kunar bakin wake kuma sun auka wata tashar yaɗa labarai ta kasar Afghanistan a can gabacin kasar inda suka kashe mutane biyu da kuma rautana wasu sun kai kamar 20 a cewar jami'an kasar. Jami'an suka ce nan take dakarun tsaron Afghanistan da suka kewaye ma'aikatar inda kuma suka kashe maharan a fafata da suka yi domin kawo ƙarshen wannan mamayen jami'i ko kuma jami'ai da kuma wanda abin ya faru akan idanunsu. Sun ga manema labarai cewa harin na yau da Laraba da aka kai a Jalalabad babban birnin yankin Nangarhar ya faru ne daga lokacin da ƴan kudan bakin waken suka tada kansu domin bawa raguwar maharan damar kutsa a cikin ginin gidan rediyon da kuma talabijin na ita Afghanistan. Har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan farmaki.
Kungiyar ƴan kutsa na'ura mai kwakwalwa da suka bayyana da sirrin matakan leƙen asiri na ma'aikatar tsaron ƙasa na Amurka wanda aka yi amfani da shi satin da ya gabata a wajen kai harin kutsa na'ura mai kwakwalwa wanda ake kira da ransom waya. Sun ce suna da wasu sirrikan da suka shirya fara saidawa ta hanyar biyan kuɗi a wata mai zuwa. Kungiyar da aka fi sani da suna Shadow Brokers ta ba da bayani a yanar gizo a jiya Talata inda ta ce sabuwar hanyar jibge bayanan zai iya shiga cikin shirin manhajar Microsoft Windows 10 ko kuma kan manhajar shafin yanar gizo da wayoyin hannu, haka kuma da mahaɗar bayanai ta ƙasashen Russia da Chinese da kuma shirin nukiliya da makami mai linzami na Iran da Koriya ta Arewa. Kungiyar ta Shadow Brokers ba su samu da nasarar sayar da shirin manhajar da suka ce sun sata daga NASA a bara ba.
To kun ji labaran duniya ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai mu kawo muku rahotannin mu kuma za mu soma ne da binciken da wakilin mu na Abuja Nasir Adamul Hikayi kan matsayar kwamitin da aka kafa domin yin binciki tsohon ko kuma ce dakataccen sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya.
Binciken da na gudanar ya nuna tuni kwamitin bincike na mutum uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don gano gaskiyar zargin zarmiya da ake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal da shugaban hukumar tara bayanan sirri Mr. Oke ya kammala aiki bayan karewar wa'adin yin hakan a mako biyu. Batun mika rahoton ne ya zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ke shirin koma London don ci gaba da duba lafiyarsa. Kwamitin da yake karkashin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibajo a zahiri zai jira umarnin shugaban kasa ko dawowarsa ya amshi aiki daga mukaddashin nasa, wanda hakan a doka na nuna mukaddashin ba zai bayyana matakin gwamnatin ba dan shine shugaban kwamitin da ya bincika lamarin. Jami'in san shari'a Abubakar Malami da kuma mai bada shawara kan tsaro Manja General Babagana Mangono mai ritaya. Ga abin da jami'in san shari'a ke cewa
mataimakin shugaban kasa shine shugaban wannan kwamiti. Saboda haka a cikin wannan yanayi ba zai yi a riga malama masallaci ba ta huskar in ce wani abu bisa la'akari da cewa hakkin mataimakin shugaban kasa ne ya yi ma shugaban kasa bayani akan me ake ciki, ina aka kwana, ina za a tashi. Saboda haka baya cikin abubuwa wadanda muka tattauna dangane da abin da ya danganci wannan mu'amala.
Haka nan kakakin shugaban Garba Shehu ya bada tabbacin adalci kan sakamakon binciken.
Wannan kwamiti na mataimakin shugaban kasa zai shiga cikin magana, yayin nasa rahoto. In majalisa su ma sun kammala nasa sun kawo, shugaban kasa zai duba kuma zai tabbatar da an kare duk abin da ya shafi kasa da bin doka da ka'ida.
Kamar yadda muka bada labari a baya, Sanata Shehu Sani na kwamitin ƴan gudun hijira na majalisar dattawa ya karanta rahoto da ya samu sakatare Babacir da laifi da kiran sauke shi daga mukaminsa.
Ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba, don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kuɗin, a sace kuɗin, a kuma yi wannan aikin ta'asa da mutum.
Jami'in kwamitin na Arewa maso gabas Umar Gulani ya musanta rahoton majalisar.
Ba cewa kuma kadai ina so a fahimta, ba cewa ne kadai shine aikin ba, ka duba borehole da aka yi a wannan hectares na da aka gyara, ka duba injin da ban ruwa da aka bayar, ka duba kulekulen da aka yi, ka duba wannan gate na gagiya construction ne sosai aka yi, kamar gada ne aka yi wanda za a buɗe ana rufewa.
Magoya bayan Babacin musamman ma daga Adamawa irin AA Lawal Ruba na fatar shugaba Buhari ya gole masu kiran kwabe Babacin din.
Mu iya gaskiyar mu mun san dai Babacin mutum ne mai aqida na gaskiya kuma shi mai girma shugaban kasa Buhari ya kamata mutanen arewa su fahimta. Da Babacin azalimi ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai sa shi a jiki ba. Domin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yana tare da shi tun zamanin PTF ba su rabu ba har ya sake zuwa Allah ya ba shugabancin kasa ya dauko shi kuma ya sake sa shi a jikin sa. To da azalimi
shin matakin zai faru gabanin dawowa ko bayan dawowar shugaba Buhari daga London? Dakatarwar kade ta rage caccakar da gwamnatin Kesha na tafiya sannu-sannu kwana nesa. Nasira da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kage shekara na shiru bari mu je Lagos mu ji dalilan gwamnatin wannan jiha da ya bayar domin abubuwan da suka karfafa mishi cewa ya ga ya kamata ya je ma'aikatan kula da ababen hawa na kan hanyoyi wato VIO.
We also advise the Federal Road Safety Court to stay on the fringes highways and not on the main streets of Lagos anymore.
Yace daga yau muna umartar jami'an kula da motoci na BIO da su tashi daga hanyoyin mu har abada. Haka kuma muna shawartar jami'an hukumar hana hatsura ta kasa wato road safety da su ma su gudanar da ayyukan su a manyan tituna na gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihar Lagos a kuma ambo dake nan yake bayyana matakin gwamnatin jihar ta Lagos na dakatar da ayyukan jami'an hukumar BIO masu kula da motoci wanda tun ba yau ba direbobi da sauran masu amfani da hanyoyi ke zargin su da hana ruwa gudu wajen haddasa hatsara maimakon hana hatsaran aukuwa tare kuma da zargin su da cin hanci da rashuwa inda suke karban kudade a hannun direbobi. Wannan mataki dai da gwamnatin na jihar Lagos ya dauka ya farantawa da yawa daga cikin masu amfani da titunan birnin Lagos wanda suka dora alhakin cunkoson motoci da ake samu akan hanyoyi akan irin waɗannan jami'ai. Ga dai abin da wasu direbobi mazauna birnin Lagos din ke cewa.
I've never missed them because they've been causing nuisance on the way, on the roads. There's nothing positive about them, even as much as I'm concerned.
Ni dai wajena ina ganin matakin da aka dauka akan su ya dace. Ba wani abu suke haddasawa akan titunan mu ba, illa kawai cunkoso da kuma tsaiko na motoci. Ya kamata dama a hana su.
Something they do that disrupts appointments at times when they cause long traffic on the road. When they stop vehicles, it creates a lot of log jam.
Shi ko wani malami ya ce yake ba wani aiki da suke a titunan Lagos, illa haddasa dogayen layukan motoci da gosulo abinda ke kawo tsaiko ga harkoki na yau da kullum. Jihar Lagos dai ba ita ce kadai jihar farko da ta fara bada umarnin dakatar da ayyukan jami'an hukumar VIO ba. A can baya ma dai gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta dauki irin wannan mataki na dakatar da ayyukan VIO abinda kuma ake danganta shi da rashin iya aiki da kuma karban nagoro a hannun direbobi. Baban Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Lagos nan fasafi ya ce karfe 11 da minti 14 na safa a Washington DC. Wakam me yasa darajar takardar kudin Najeriya wato naira take yawan faduwa da tashi ne amma na makautanta kudaden sifa na Niger kullun suna nan dara?
Mawuyacin halin da kudin naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a Najeriya kawai ba, domin ƴan kasuwar da ke kai kawo tsakanin Najeriya da kasashe masu amfani da kudin sifa sun koka game da kuma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci. Idrisa Jafar Sokoto, wani ɗan kasuwa da ke gudanar da harkokin sa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, ya yi min ƙarin bayani.
Abin nan da muke sai lokacin da canjin sefa yana 800, yanzu canjin sefa yana 630, kuma har yanzu kayan suna nan yadda muka saba sayansu. Kenan mu wanga abin yana wahalshe mu, saboda hakikanin yanzu baka san iyakar wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar. Canji na 800 kasai kaya, yanzu canji ya rawo 630 kuma kayan bai rage ba.
Shi ma Alhaji Alasan, wani dan kasuwa wanda ke harkokin sa tsakanin Niger da sauran kasashe, na cewa
duk abin da yazo ya tabe naira to ya tabe harkar kasuwancin, saboda ɗan abin ya kai kamari to sai kaga tsakanin Najeriya da Niger to sai dai Najeriya ta shigo da nata kaya idan Naira ta yi mugunya faduwa kenan yau in Naira tana da daraja sifat tana da ita ma na ta daraja to za ka ga akwai hudda tsakanin kasa da kasa kowa na iya hudda da wani
wannan ba shi bane karon farko da hukumomi a Najeriya ke daukar matakin karya darajar kudin kasar da nufin bunkasa tattalin arziki yayin da sefa ke ci gaba da rike darajar ta bayan da kasar Faransa ta karya darajar waɗannan kudade a shekarar 1994 Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne
tsakanin Ero da sefa wato wata dangantaka ce ta dindindin wadda ba ta sauyawa shi yasa kake ganin munan wurin bayiwa mu samu irin wannan mishkila ta hawa ko sabka kudaden mu
hada kai tsakanin kasashen Afirka domin fitar da kudade na bai daya tare da daukar matakan kafa masana'antu a baki dayan nafiyar na daga cikin abubuwan da masana ke kallon za su tilasta wa kasashen duniya mutunta kudaden wannan yanki a kasuwannin duniya
shi kudi in aka dauke su abu ne mai muhimmanci saboda yana ba ku inci na tahiyar da siyasar tattalin arzikin ku to amma kuma tahiyar da siyasar tattalin arzikin ku cile sai kun dauki asama takai na cewa kuna da masana'antu iri-iri wanda za ku sarrafa kayayyaki saboda wannan kayayyakin daraja kudin ku cile sai in an zo a sayi wani abu ranku in ba ku da komai wanda a sayi ranku yo duk irin yanzu za ku yin kudin ku aikin banza ne za ka ganin sun zama kamar takardar burodi
zancen nan da ake da dama daga cikin ƴaƴan kasashen da ke amfani da kudin sefa galibin su ƴan takarda sun kaddamar da shirin fadakar da jama'a cewa lokacin ayi watsi da kudaden sefa ya zo saboda yadda ake alakanta su da wata igiyar da ke ci gaba da dabaibaye kasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka sai dai fa wasu na ganin wannan guri ba zai cika ba muddin shugabannin waɗannan kasashe ba su cire tsoron Faransa daga zuciyarsu ba Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
yanzu ba da harka sai kana da kudi saboda ba ka sawa sai kana da kudi kuma ba ka hanawa sai kana da kudi
To a gaishe ka malam Sulusun da kokari yau a shirinmu na dare Murtala Farukun sai yana zai mana shimfiɗa da rahoton da ya aika mana na ra'ayoyin zamfarawa kan zargin da yake wa gwamnatin su a kan mandahana sannan bayan mun ji rahoton sai mu nemi jin ra'ayoyin ku kan irin waɗannan rahotannin da ke tusguwa daga duniyar gizo
Labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yaɗa labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters wace a shafinta ta wallafa zargin cewa gwamnan na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na Paris Club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni
duk mutumin da ke da hankali ba zai yadda da wannan magana ba
to za mu so mu ji ku abin da za ku ce kan wannan idan muka bude layukan mu na dare a yau musamman muna son mu ji ra'ayin ku kan yadda kuke ba da sahihan shiga irin rahotannin da ake samu daga kafofi irin su Sahara Reporters yanzu ga shirin mu na gaba
amma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da abokin aikin nan namu dake zauna a kasar Faransa dan asalin jamhuriyar Niger wato Abba Sadiq a cikin shirin da ya gabata Abba zai amsa mana tambaya ce akan samuwar makarantun Islamiya wanda kuma wannan shine shiri na karshe Abba muna jin ka
in ka zama bako a kasa sai ka nemi sai ka nemi tsari in baka tarra tsarin ba to yanzu har yanzu a yanda muke yi kaman kowanne masallaci suna iya koya ma yara addini kaman akwai masallatai kuma banda masallatai haka akwai inda ake sallah kaman wani tsohon kamfani haka inda ya bari sai a doki ai sallah kaman wani babban abu inda ya bari sai a doki ai sallah kun ba kan to irin wannan abubuwan nan ana iya samun kamar wanda suke horan yara saboda su koyi addini to kaman in suka kare lakon zuwa lokacin hutu kaman Saturday da Sunday sai su tafi makarantu saboda su koyi addini in ba haka ba addini sai ya kubce in ba ya hankali ba wannan abin da rura ne ga uwaye addini sai ya kubce ma yara ka san da yake nan yara ba to ne lokacin suke ga addini ba in baka kula ba mutum ma'aikaci bai kula ba sai yaron ka addini ya kubce mai saboda haka ne sai a tafi kaman masallaci haka a koya ma yara karatu kuma nan a hore su da addini kuma an suka zo gida ma sai a hore su da addini kuma banda wannan akwai mutane kaman wanda suke da dan abu hannun su sai su doki mushe musamman wanda zai zo gida nan in kana da yaro daya ko biyu ya koya ma danka addini kuma ka biya shi abinda aikin da ya tunda aiki ne wannan na musamman
to wani batu kuma shine shin ya mu'amala take tsakanin baki da su masu masaukin baki
da din komi za a ce kowa yana zaune a wuri shi ba wani tashin hankali ba wasu abubuwa to yanzu kwa shekarun nan na baya da yake karamci ya shiga nan kasar arziki ya ga baya anan ture ma sai zaman to kaman baki ana musu an shaha musu kashin kaji yawa sai mutane kaman masu kadasa ayi an siyasa haka sai su ce ai abun bakin nan sune mu muka zo muka amshi abincin an faransa in an faransa ba su da aiki ma da mu mun zo ne in ba su da abinci ma da mu mun ci abincin nasu ne to sai zaman to kaman nan zama da ɗan kasan nan ya fara dan chakule a zace za iya ce ya dan ja baya kaman dadin da ake ji na zama tare na da ya dan rage
ya ragu
ya zama ya ragu sosai ma kai ya ragu sosai ma saboda su da kansu suna cikin wahala kuma an samu ɗan siyasa da sun ce musu ai bakin nan su ne suka zo sai zaman to yanzu kaman dai ba yanda ake kallon mu da yanda ake kallon mu yanzu ya sake
to kenan ha a wurin aiki ma ana samun ire-ire haka kenan
a wurin aiki ma ana samu ire-ire haka kalle
to ashe kenan ba a samun irin abin da ake samu nan ko ma aka samu a nan Amurka a ce a samu bakin mutum ya shugabanci wata hukuma ko wata jiha ko ma a ce ya shugabanci kasa gaba daya
da saura yanzu haka ba ina iya cewa ba shakka a samu kaman mutum ya zama wani babban mutum sosai haka nan kasar Faransa kai zuwa gwamnan jiha ma ai gwamnan jiha ba su fi biyu ko guda ne ma ake tsammani duka tsammani guda ne bakin mutum guda ne ma gwamnan jiha shi ma a duk kasar Faransa tsohon dan Kamaru ne da ya zama dan Faransa duka tsammani shi kadai ne gwamnan jiha a nan in ka dauki majalisa baka iya samun fiye da kaman cikin deputy 577 ke da ku a nan kasar Faransa baka iya samun 30 wanda ba mutane ne in ba wanda suka zo daga kasa kaman Mayotte ba kaman Guyane ko can inda kasashen bakin mutane ne da mutane amma wanda aka zaba a nan cikin Faransa bashi mutum 20
to daga karshe murhe wannan hiran kadara mutum ya kira ka ya ce maka abba ina so in zo kasar Faransa domin neman abin zaman gari wani irin shawara zaka ba shi
zan ce mishi ya shirya ni in na ra'ayi ne zai bi wanda ya zama gida ya nemi abin yi yayi abin yi da kyau saboda can zai yi ci gaba nan da nan nan lalle kaman mutane a can gida na tafi gida na dawo kwanan nan suna zato ya kamata su zo nan ko nan abin ba shi da wahala to nan in mutum ya zo zaman shi lalle in zai zama aiki sai ya karme tsatso sai ya tashi tsaye saboda ba abin ko ba kamar yanda
ake sauki bane
a gida ba sauki bane sai an tashi tsaye sai an karme tsatso tukwana a ci nasara in dai yana yiwa in na ra'ayi zai bi in yana da hanya gwanda ya zama a gida yayi abin da yake in yayi abin da yake yanda ya kamata can zai yi cin nasara da wuri da yake yanzu kwanan nan kamar yanda ka sani mutum da yawa daga nan kasar Turai suna barin kasar Turai su koma Afirka saboda Afirka ita sahi gobe na Afirka zai fi nan Turai albarka
to ma sauri aka ce laifin dadi karewa don nan ne mu kawo karshen shirin tattaunawa da bakon namu Abba Sadiq dan asalin jamhuriyar Nijar mazauni birnin Fari yanzu Amadu shi bakon namu da Salamu Abu daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati a ji mu da wani sabon bako
Raga da basa she ta kare ga inji fulani Raga babu basa she Raga babu basa she da jin Allah lane nare na ki ba Muhammad inni shi ta kasawa nare na ki ba Muhammad inni shi ta kasawa ka kai barin rame kai fami barin rame dai kai barin rame shi
to madalla muna fata kuna more wa'annan shirye-shirye da muke cilo muku daga birnin Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka da muke misalin karfe 11:25 na safi garayunku
sakon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Moyo da Altinai Tsoran Gabas da Ahmad Bashir Ringim wanda ke cewa mu da gwamnatin Najeriya sai godiya shirin N Power shirin dalibai ba da tallafi ga marasa karfi da sauransu ya Allah ka ƙara yiwa shugabanmu jagoranci tare da daga darajar naira amin sako na biyo kuma ya fito ne daga Maiduguri TY Kanamma da Abubakar Mustafa Kanamma wanda su muke cewa ya Allah ka bamu da wannan zaman lafiya a duk faɗin Najeriya baki ɗaya amin Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ikirarin da gwamnatin Najeriya take yi na kashe zanzurutun kuɗi naira biliyan 6 a kowane wata akan shirin N Power, muri anan karamar hukumar Yusufari a jihar Yobe, ba mu gani a ƙasa ba, domin babu matasan da suke cin gajiyar wannan shiri. Sako daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Sako na gaba na fatan alheri ne ga masu gabatar da shirin a bari ya huce na sashin Hausa na muryar Amurka. Allah ya ƙara muku hazaka. Sako daga mai sauraron ku a kodayaushe, Sani mai lange-lange ya wuri. Sai kuma sakon Ibrahim Rabi'u Tsafi jihar Zamfara wanda ce assalamu alaikum muryar Amurka da Allah ku bani dama in kira ga ƴan kasuwa su ji tsoron Allah kada su tada farashin kayan masarufi akan zuwan wannan azumi na watan Ramadana wanda ji tausayin wani Allah zai tausaya masa gaskiya kamata ƴan majalisunmu na Najeriya su yi tanadi mai tsauri akan masu yi makana na yara fyaɗe saboda mu iyayen yara abun lalle yana tada mana hankali sosai sako daga Muntar dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kandi Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garba mai ƴan kunni bakin garejin Rijau wanda suka ce gaskiya matakin da hukumomin ƙasar Uganda suka dauka na dakatar da nuna fim din luwaɗi a ƙasar yayi daidai.
To a gaishe ka Ibrahim bari mu da ku wurin nazari ba mu labarin mu a takaice.
Ga takaitaccen labaran bayan tunanin sililin da ya bayyana cewa akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki ya buƙaci hukumar FBI da ta bada rubutaccen bayanin Comey da abin da ya faru a cikin wannan makon a wasiƙar da ya rubutawa mai rikon kujerar daraktan hukumar FBI Andrew McCabe Shugaban kwamitin sanya idanu na aikan ayyukan gwamnati na majalisar wakilan tarayyar Jason Chaffetz dan jam'iyyar Republican ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka dauka ko kuma wani sako da ya shiga tsakanin Comey da shugaban ƙasa da a bayyana shi ga kwamitin kafin ranar 24 ga watan Mayu. Jaridar New York Times zai ita ta fallasa wannan labari a daren Talata inda ta bada rahoton Comey ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban ƙasa bayan Flynn ya sauka daga kan mukaminsa a watan Fabrairu da ya gabata. Labarin na jaridar Times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da Comey ya bari domin nuna cewa buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ƙa'ida aka yi ta ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai bada bayanin sirri ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ba a yayin ganawarsu ta satin da ya gabata a Washington. Haka kuma yana da cikakken rubutun tattaunawar da zai iya nuna a matsayin shaida. Putin ya faɗi haka ne a yau Laraba yayin da yake tare da Prime Minister Italy Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai faɗa masa sirrin da ake tayayatawa ba kuma zai yi farin cikin bada bayanin tattaunawar a rubuce.
To a gaishe kamalin da zuwa san da kokari. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da dare in Allah ya kamu da karfe 9 da rabin daren yau kenan agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 da rabi agogon mutanen Ghana. Kada ku manta za mu buɗe layukan mai anjima mu ba ku dama ku yi mana sharhi. Za mu yi misali da abin da ya faru a Zamfara mu ji sahihancin da kuke bayar labarin duniyar gizo. A madadin Nazir da Saida da injiniyoyinmu Ali Musa Sakwato ne ke cewa sai anjima.